sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaila ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jirgin sama na musamman dauke da wasu yan kasar Afghanistan 200 da suka cancanci shirin bayar da visa ta musamman sun isa Amurka jiya Juma'a a wani bangaren aikin kwashe waɗanda suka bar taimako ga gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa ya ce a yau mun cimma wani burin mu na musamman a yayin da muke ci gaba da cika alƙawarin mu ga dabban yan kasar Afghanistan da suke aiki kafada da sojojin Amurka da jami'an diplomasiya a cikin shekaru 20 da suka gabata a Afghanistan. Ya ci gaba da cewa ina son in jinjina wa duk Amurkawan da suke magana a madadin waɗannan hazukan yan Afghanistan ciki har da alfahari na ga tsaffin sojoji waɗanda suka ci gaba da taimakawa yan Afghanistan din da suka taba zama a fagen daga galibi sun yi aiki ne a matsayin masu fassara. Jami'an Fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugee a ranar 14 ga watan Yuli inda suka ce zai bada mafaka ga wasu in Afghanistan da suke aikin fassara da sauran waɗanda suka taimaka a Amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu haka ke tsoron ɗaukar fansa daga ƙungiyar Taliban. Cibiyar Daƙile Yaɗuwar Cututtuka ta Amurka CDC ta ce nau'in cutar coronavirus na Delta yana da saurin yaɗuwa kamar cutar ƙyanda kuma za ta iya kama waɗanda suka yi rigakafi da ma waɗanda ba su yi ba. Wasu takardun cibiyar CDC da jaridar Washington Post ta fara samu ta yi kira ga ma'aikatanta da su yarda da lamarin ya sauya dangane da cutar coronavirus nau'in Delta. Cibiyar CDC ta ce nau'in Delta yana buƙatar sabuwar hanyar da za ta taimaka wajen fahimtar da jama'a su fahimci haɗarin da ke ɗauke da ita. Ta ƙara da cewa akwai shaida da ke nuna cewa nau'in Delta zai iya barazanar kwantarwa asibiti ko ma yayi kisa. Hukumomi a kasar Tunisia sun ɗaure wani ɗan majalisar jam'iyyar adawa jiya Juma'a tare da tsare wasu mambobin ƙungiyar Ennahda ta musulmai mai tasiri sakamakon matakin da shugaban kasar ya ɗauka na ƙwace wasu manyan iko a cewar rahotanni daga Tunisia. An gabatar da mambobin ƙungiyar Ennahda a gaban kotun bincike ta majistare. An zarge su da ƙoƙarin tayar da rikici a wajen ginin majalisar bayan sanarwar shugaba Kai Said ranar Lahadi a cewar jami'in jam'iyya mai mulki Riyad Chaidi. An yi wa mutanen hudu tambayoyi amma daga baya an sake su saboda rashin ingantaccen shaidar ingiza tashin hankali, Chaidi ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta kwace wani jirgin ruwan dakon man fetur mallakar kasar Singapore jiya Juma'a wanda aka yi amfani da shi wajen dakon man zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba, in ji ma'aikatar shari'a. Wani alƙalin gwamnatin tarayya a New York ya ba da hukuncin kwacewa tare da mallaka Amurka jirgin wanda a halin yanzu ke kasar Cambodia. Jirgin ruwan wanda ke da ƙarfin ɗaukar nauyin ton 2,734 wani ɗan ƙasar Singapore Kwek Kisan ne ya saye shi wanda kuma har yanzu ake nema, a cewar sanarwar ma'aikatar shari'an. Gwamnatin Biden ta sanya takunkumi kan rundunar 'yan sandan Cuba da wasu shugabanninta biyu bayan zanga-zanga baya-bayan nan a tsibirin kan gwamnatin kwaminisanci. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a farkon wata ganawa jiya Juma'a tare da shugabannin 'yan Cuba mazauna Amurka cewa ƙarin takunkumi na zuwa sai dai idan akwai wani babban sauyi a Cuba wanda ba na tsammani. Biden ya ce mun ji kukan 'yanci daga tsibirin, Amurka na ɗaukan ƙwararren matakai don ƙarfafa lamarin mutanen Cuba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a wannan mako zamu waye ne dangane da halin da daliban Islamiyar Tege nake ciki, wadanda yan diga dadi ke ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji. To madalla, a yanzu haka dai iyayen daliban Islamiyar Salihu Tanko dake garin Tegina a jihar Niger, Nigeria, na ci gaba da zama cikin zulumi da kuma tashin hankali bayan da yan bindiga dadi suka sake rike daya daga cikin dafijan da suka je dajin domin kai wa yan bindiga dadin kudin fansa. Bayanai dai sun nuna cewa iyayen daliban sun hada zanzurutun kudi har naira miliyan 30 inda suka je dajin domin kai yan fashin dajin. To amma kuma sai suka rike daya daga cikin su, suka hada da yaran bayan sun amshe kudin. Kazalika rahotanni sun nuna cewa uku daga cikin daliban Islamiyar sun riga mu gidan gaskiya a halin yan bindigar. Abubakar Garba Al-Hassan shine shugaban makarantar kuma yayi mana karin bayani.
Sunana Abubakar Al-Hassan, headmaster na Salihu Tanko Islamiyya ta Gina, wacce aka sace dalibanta ran 30/6/2021. Mun yi kokari abinda aka ce mu biya na kudin fansa din nan. Da farko mun ba su naira miliyan 20 domin shirya da su akan miliyan 25, ko muka nemi miliyan 20 muka je muka ba su. Bayan sun karbi wannan kudi suka kisa ko yaran nan, suka ma ce ba a ba su wannan kudi din ba. Muka kyale, muka hakura, muka kyale, suka ce sai mun ba su miliyan 150. Suka gangaro dai har dai muka ta ba su hakuri dai muka daidaita da su akan miliyan 30, aka tsayo akan haka. Bayan mun nemi wannan kudi miliyan 30, muka hada ranar sallah da tawa gabata babbar sallah din nan kenan ranar talata. Muka hada kwamitin iyayen yara mutum biyar da kuma wani wanda ke mazaunin nan ta gina ne shi ma, duk da bai da kowane yaro a ciki amma dai ya ce yana so akai kudin nan da shi. Aka hadu da shi, aka ji aka kai musu waɗannan kudade din. Bayan sun karbi wannan kudi suka ce za su tafi da shi wannan mutumin din da dattijo ne, su je su kirga waɗannan kudi a gaban shi. Alhamdulillah sun je sun kirga, suka kira mu cewa wannan kudi ba su cika ba, saura miliyan 4,600,000. Wanda kuma na yi gaddama da su akan cewa kudin nan ni na ciro su, haka daidai na kirga na baya aka kai musu. Saboda haka ba kwamiti ne na amintattu, ba ma tsammanin za su yi zalunci a cikin aikin da ake yi, tunda kowa na fatan dan shaidawa. Suka kira daga baya cewa to sun rike wannan dattijan za su sako shi tare da yara. Muka ce to me dalili? Suka ce sun dai rike za su sako shi da yara din. To abinda ne muka yi da su kenan, wanda har yanzu ba su sako wannan dattijan din ba. Daga baya kuma suka kira cewa dole mu cika musu wannan kudi miliyan 4,600,000 da kuma mashina sabbi guda shida Honda, wanda akalla kudin kowane guda kai naira 490,000.
To yanzu kwana nawa shi wannan dattijo yake ta?
To tun daga ranar sallah zuwa yau dai ina ganin kamar akwai kwana 8 kenan yanzu da yake hannun su.
Daga lokacin zuwa yanzu kun sake magana da su?
Mun yi magana da su ko jiya ko shekaran jiya ma mun yi magana da su. Sun dai nuna cewa dai mu kawo cikon wannan kudi din, sannan mu kawo wannan mashina, sannan su sake su. Kuma gaskiya mun yi mitin da iyayen yara, mun yi ittifaki akan cewa bamu da kosisi da zamu iya ƙara bayarwa, muna dai neman alfarma akan a sako wannan yara din.
Yaran lafiya lau suke, don akwai raɗe-raɗin da ake cewa wasu ma sun samu sun mutu. Me gaskiya wannan labari?
Gaskiya kwanaki sun kira ni cewa yara guda uku sun mutu, kuma sun tabbatar mun da cewa lallai sun mutu, kuma sun hada ni daga wasu daga cikin dalibai sun ce yara guda uku sun mutu. Ba su gaya mana sunan kowaye ba, kowane yaro ne ya mutu ba, amma dai sun tabbatar mana da haka nan. Kuma yanayin yara ko suna da lahiya ko ba su da shi, mu tabbatar da haka ba tunda mu je mun gano ba.
Tsakaninku da ita gwamnati wani hali ake ciki?
To gaskiya gwamnati sun ba mu shawarwari akan al'amarin nan, kuma ba su ba da kosisi kudin su ba a ciki, amma dai sun ba mu shawarwari yadda ya kamata mu yi, musamman ma wajen kai kuɗi. Sun nuna kar mu kai kuɗi, mu kuma muka kago akan cewa sai mun kai waɗannan kuɗi muka je muka kai, kuma ga abin da ya haifar mana.
yanzu a batun cewa gwamnati tana shirin ta sa karfi din da ku ne kuka nuna fargaba akai yanzu kun cire fargaban ku ko meye mutum
har yanzu dai muna kokari akan abi a maslaha a karbo dinnan yara in yaso duk abin da gwamnati za ta yi tayi daga baya
to kowanne hali iyayen yaran suke ciki
sunana Saidu Umaru cikin daga iyayen yara na da yara guda biyu kuma na cikin committee na makaranta na Salihu Tanko wanda suka kai kudin saboda kasan lokaci al'amari Allah duk inda Allah ya yi shi ne yake kasancewa kudin na dai mun sha bakin wala kafi a same shi kamar yadda aka yi bayani baya miliyan 20 miliyan 30 kudin na duka sun cika kashi akai kamar yadda aka fara nan farin nan cewa ba ba su ba mun yi mamaki ana gaddan mu akan miliyan 20 kamar 2000 daga baya dai aka zo aka amince aka ce to gashi dai aka kawo wani abu aka zo kamar yadda masa yi bayani aka zo aka tsaya miliyan 30 ne da ni aka kai kudi kamar inda kaka ganni aka naje binnan gwari ranan nan ranan sallah muka kai kudin nan sakanin karfe 11 zuwa 12 aka kira cewa suna wuri kaza mu zo doka wanda za su kawo kudi a yi describe din su ta mutum biyu da wannan da cigo da wani iyayen aka describe din su da kada suka sa da komi aka je da aka je aka ce su hawo mashin su haje mota suka haje mota suka hawo mashin har inda suke shi wannan iyayen yara daga cikin da tare da dattijon nan suka isa wajen su har ya kunce buhu ya ce cewa za a kira kudi yara suka ce a'a bari a kira uga nawa ne aka ce miliyan 30 miliyan 30 daidai aka kira uga ya ce to shikenan tunda yake su biyu ne wannan dattijo ya bi kudi wannan iyayen matashin nan ya dawo mun tsaya binin gwanan cewa to tunda yake an ce bi kudi an kirga sako da yara mun tsaya cewa kila in Allah ya taimake mu ranan na moto da yaran mu muna binin gwarin na har karfe 6 ba mu je ko biwa daga baya muka ce to tunda yake dare kuma kwan sako yara na yanzu bayan da zamu yi mu fito da su da dare nga mu yi hakuri muka dawo to da muka dawo din da aka kira din masa da following day shine magana ya fara canzawa har yanzu dai wai ya za a ce mu da muka kai kudi miliyan 30 aka ce ba 4.6 ba wanda yayi da magana nan wannan da sharing su ne kuma Allah ya hisu
dun me matsayin ku kun hakura ba ku kara hada koko
ba mu da shi duk wanda za su taimaka mu su ma sun kure ba mu da shi
dun me matsayin ku da ita gwamnati
gwamnati dai dama shike da iko da security na kowa kuma abun nan ya shafe kowa ko ba su ba da kudi ba kamar yadda headmaster ya ce sun ba da shawarwari nagari inda za a yi ta shaida abuwa saboda gaskiya shawarwari da suka bada nagari ne wannan mutane a zalume ne mu bi su ankali ko wannan wani abu ne kuma wannan mutane ya ce gwamnati ya shigo yanzu su bala'i ne za a sha gwamnati ne zai biya kudi sa ana iya karawa cewa gashi
amma yanzu kun gamsu da rawar da ita gwamnati ta taka akan ganin yaran nan an kubutar da su musamman kai a matsayin ka na ɗaya daga cikin wayan yaran nan
wallahi na gamsu gurgudo ali saboda su ma dan adam ne ba yanda za su yayi da wannan mutane duk abin da suka da su na dai a ce abi da karfi da komai wannan mutane a zalimin nan ban ce sun fi karfi gwamnati ba amma inda aka labarin su suna da abin da suka taka
a ce an ce uku daga ciki sun rasu me za ka ce
aka suka ce mu mun imani da Allah ko da nawa ne na imani da Allah addu'a zan yi masa saboda wata rana ne ma zan mutu tunda aka fara abun nan matan ba ta iya fitowa gida ni ke ba ta hakuri duk wanda ya je kuka ake yi har yau da muke ciki ko da safin ga to ba inda za mu yi ba mu da karfi da ya wuce na Allah Allah ubangiji dai za mu shiga da addu'a kuma ya fito mu da lafiya
ita ma malama Zainab sabon garin Tagina da yace daga iyayen ɗaliban
gaskiya al'amarin ba daɗi saboda gaskiya kowa ya sa rai yaran ne za su dawo abu kamar da wasa an yi sati har an kai wata biyu yaran na hannunsu kowane hannu suke ba wanda ya sani sai Allah kawai abin da ya kawo mu ban ma Allah Allah kaɗan shi zai mana zaɓi yanzu saboda abin ya yi ƙarfin kowa
kun gamsu da abin da ita gwamnati ta yi akan kokarin ganin an dawo da yaran
to ba mu dai kan komai ba tuku amma dai an ce an kai kudin kuma kudin an ce an kai ya kai kuma sun ce yanzu ba haka bane kudin bai kai ba sannan kuma suna bukatar mashin guda 6 sannan a sako yaya da kuma wanda ya kai kayan kudin abun da muke ciki kenan saboda girman Allah kuma don abun da ayyan ga suka je nema ya taimaka akwai kananan yara ciki akwai masu lalura ciki dan Allah ka su biye mu nan kowa su yi dan Allah za su taimaka mu ya'yan ga su dawo haka ne wata biyu kenan shiru kowane hali suke Allah kadai ya sani dan gaskiya abun ya yi kafi
in za a yi tunawa gwamnatin jihar Niger dai ta sha nasara da cewa tana daukar matakai domin kutar da waɗannan yara to amma sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmed Ibrahim Matane a kwanakin baya ya ce suna yin takatsantsan ne wurin sanya ƙarfi domin saboda kada a taba lafiyar yaran Matane yace gwamnatin jihar Niger ba ta goyon bayan biyan kuɗin fansa ga 'yan bindiga dadi
to masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako
a madadin wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da ya taimaka wurin kawo muku wannan shiri da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shin da ke zagayawa dan zakulo garuruwa masu tarihi da kuma tattaunawa dan jin su a sai kafa wannan gari sannan mene ne garin ya shahara da shi shirin hadin gwiwa tsakanin gidan radio muryar Amurka da Vision FM Katsina sunana Abdulrahman Kabir Jani dauki da shirin madalla Yau a cikin shirin muna garin Jani dake karamar hukumar Mani a jihar Katsina domin jin tarihin wannan gari na Jani ga Malam Yahaya Jani
Jani jain jagarin mutum bakwai majaya kudi in an kuskure a jawo magana garin da babu bare a cikin sai mai kwana ya wuce dukkan su ɗan uwan juna ne cinciya madorin ku daya asalin wannan Jani wannan suna da kuka ji na Jani sunan mutum ne daga cikin zuriyar Durbawa shine yasa wannan gari da farko a can wajen yan takorin tudu zamanta na farko to nan take zaune suna ci gaba da harkokin su sai wangarawa suka biyo gulbin nan na Jani su masunta ne suka zo suka sabka Jani sai suka tarar da Jani cike da albarka da tafukuna da tsuntsaye wanda majani to sai suka nemi izinin hukumomin a ba su dama su samu wani wuri su kafa wurin zama to shine da aka ba su dama sai suka zo gindin wani katon tafki da ake kira gunki yammacin wannan jani suka kafa wurin zama nan wurin suna kama kifaye da tsuntsaye da har da kadaduwa lokacin ana zuwa saye sai kasuwa ta tashi daga nan sai jani ta tattara nan waccan janin sai ta taso sai aka haɗu nan daga can yammacin wannan janin kai ka san marnar waje to nan wajen da jani take to jani ta haɓaka a wannan lokaci tana nan wurin tana ci gaba da rayuwa kwaram kuma sai ga karfafa sun taso sun zo daga kudincin Zaria su kuma wani malami ne wanda babarbari ne daga kukawa je wurin lokacin dimmaguza ne ya shiga cikin su ya zauna ya jawo hankalin su ya shigar da su addinin musulunci to anan ya haihu wani da zakakuri wanda ya hardace alkurani kuma ya zurfafa cikin ilimin fiqh to bayan kawai shi wannan da ya gaje shi saboda wa'azin shi na agara sai kasance suka samu sabani da sarakunan wajen ba su shi wannan dalili yasa ya taso ana ce mashi Malam Usman Karfe ya taso da zuriyar shi hadda wasu daga cikin dangin uwatai wanda suka musulunta maguza wannan ya taso da tawaga mai karfi suka zo macinjin ta cikin kasar Kankiya tana cikin kasar Kankiya local gamman yanzu suka shekara nan suka yi noma to zai ga wurin bai mai ba sai suka zarto sai suka iso Jani sannan tana can yamma kamar yadda na gaya suka je suka sabka da suka sabka su ma sai suka nemi izinin hukumomin wurin a ba su dama su duba wani wuri su sara shi Malam Usman Karfe shine zo sai wannan wurin wannan Jani wanda muke cikin yanzu kuma nan zaman nan da muke wannan unguwar din daga can gidan su Ado da ka sani hannan ƙarshe har su ga wannan gidan gida ɗaya ne asalin gidan Malam Karfe ne kai kana cikin zure shi wanda yau ya sani wannan shine gidan farko a Jani to da suka sari wuri can suna fama da cin ruwa waccan Jani duk shekara inda mana ta ruhuna ta gaganiya gidaje su rushe sai suka ga nan tas an yi ruwa lahiya nan dan ruwan garin nan duka waje da yake ruwa saboda haka sai Jani ta wuce ta dawo na alfamazannin da take ciki ne yanzu lokacin da suka kuma samu zama sancan wangarawa ke mulki inda suka tarda ta wancan wangarawa kuma da suka zo can inda suka fara zuwa azuri durba ke miki to da aka dawo nan kuma sai mulki ya koma ga Karhawasawa. Karhawasawa nan ba kabila bane da aka gina da yasa wannan wuri in an taho daga can tsohuwar jani sai a ce zamu unguwar Karhi unguwar Mallam Karhi to daga unguwar Karhi sai aka rika kiran ainihin mutanen Karhawasawa
wannan gari a kiyasi zai kai kamar shekara nan
yadda masu labari suka ba mu labari can dai daga mulkin Durbawa zuwa mulkin Wangarawa ya shahe kamar shekara 270 to su ma kuma Karfasa da suka zo nan wanda aka so mai so masarauta cikin Karfasa shine Jani Naru an ce ya shahe shekara sama da 60 yana sarauta sannan ya kausa ya kana Jani Dahiru daga cikin su kausar sanan shi ma Jani Dahirin ya kwashe wajen 50
akwai a tarihi wannan gari yayi yaki yaki koko
an samu yaki ba mai tsanani ba akwai wani lokacin da aka kafa garin dama da za a gano duwan can wurare ba a gano ba sai na lokacin da za a gano garin malaman sai suka ce za a yi koha uku koha arewa ai ta kudu ai ta yamma amma kada ai koha gabas in an koha gabas yaki zai ci garin kuma sai ga wani mai yaki daga Tasawa ana ce mishi dan Baskore dan hararan da suke kawowa suna cin garuruwa yana da labari cewa Jani ta haskara sai ci shi sai ya ji ya ciwo Jani har ya nemi shawara malaman sa ko kuma in ci a ce bokayansa a wani can lokaci suka ba shi sa'a cewa zai ci Jani amma sai ya je garin bai bacci ba to tafiya ce akalla ta kwana 5 daga inda ya taso zuwa Jani din kwanikan nan 5 duk sai ya kasance bai baccin ba sai da zo gindin wani rimi wanda ake kira rimin dan mun tadda shi ana ce mai rimin dan Baskore yana shiga ino rimin nan yana bisa doki sai ginga ya share shi sai da aka tallabe da ya hadu ya turgigi ya falka ce ɗan injin a sun kwace kusab kana mu huta mu sha ruwa mu ci ba yadda zamu da su to suka safkanan suka dan sha ruwa suka zagaya ba dai wani yakin kirki da aka yi an ce an kashe musu mutum daya su ma sun kashe mutum daya suka wuce
na'am wani abu ne wannan gari na Jani ya shahara da shi
fannin sana'o'i ya shahara da noma da kiwo a wancan zamani da rini da saka da hawa to amma yanzu ba rini da saka sai dai sana'a irin ta kiri haka trader da sufuri akwai masu sufuri motocin sufuri manya da kanana
to kun ji lokaci ya canza yara zamani ya canza
to da kuma wannan ne shirin na wannan lokaci zai diga ya yanzu a madadin Mallam Yahaya Jani daga gidan rediyon murya Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
so madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri